أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ƴan uwa masu saurari barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan rana ta Laraba wanda yake 25 da watan Zulhajj hijira ta 1442 wanda ya daidai da 4 da watan 8 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam ta 2021 ko
na'am
da cikin wannan gidan radio mai albarka murya al'umma tare da babban bakonmu wanda yake shine Shakka Mala Abdul Malik Khamis kamar da kuka sani babban bako kenan
almajirin malam
malam muna muka barka da zuwa
barka barka aka maka Allah
sannu da zuwa malam
sannu sannu sannu
ƴan uwa kamar da muka sha bayani ya kamata kowa yayi kokari ya zama yana rike da alƙalamin shi ko mu ce dikkin shi da kuma abinda ta abin rubutu kowane da kuma in abinda yake da abin doka sai ayi doka saboda gaskiya wannan kamar yadda muka sha bayani karatu ne wanda gaskiya irin waɗanga wurare ba za ka same su ba sai irin jami'at kuma ko jami'at ba dukkan su sai dai wurare wanda takhassusi ne wanda yake mai zaman kanshi wanda yake kuma takhassusi ne wanda su malan suka yi akan alqur'ani mai girma da fata Allah ma dukkan sarki ya kara malan fahimta al'amura
amin gare mu gaba daya
malan abinda muke akan shi yau muna tambaya ne ta yaya ne tambaya ta harko kenan
na'am
ya ake gane wannan makiya ce ko kuma madaniya
na'am to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana muhammad ibn abdillah صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ƴan uwa musulmi masu sauraron mu ta kafar yaɗa labarai al'umma kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon gabatar da waɗannan darussa da kuma muna fatan waɗanda za su zo Allah ya bamu ikon gabatar da su a cikin nasara
amin
bayani kan al-makki wal madani yana da alaka ne da wani ilimi da ake kira ulumul qur'an wato ulumul qur'an yana da wato abinda ake kira ilimi alam ne na wani ilimi wato ilmun wato yu'na bi wato mabahith fi ulumul qur'an min haythu wato nuzulihi wa qira'atihi wa adabi tilawatihi wa tafsirihi wa adawati tafsirihi wa gashinan dai wato ilimi ne wanda yake da alaka da sauka alqur'ani da wato al'adodin alqur'ani ina fata an fahimce ni da kuma wanda ya sauka a Makka da Madina da yadda aka hada alqur'ani da abin da ya kama da haka to anan sai mun yi mas'ala guda biyu mas'ala ta farko shine cewa kalma ta ulum jam'i ne na ilm al-ilmu shine ilmi wato da yawa daga cikin malaman lugha sun tafi cewa masdar ba ai masa jam'i wato alima ya'lamu ilman kaga ilman masdar ne sai suka ce to ba ai masa jam'i amma malamai suka ce wannan magana akwai gyara gare ta domin al-Qur'ani yazo da jam'i na masdar kuma akwai buƙatuwa kaga abubuwa guda biyu ko kasance Qur'ani yazo da shi kenan ya nuna ana iya masa jam'i misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu fkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa kaga dhununa jam'i ne na adhannu dhannu dhannu dhununa zato daban-daban to kaga tunda Qur'ani yazo da shi kuma ana buƙatuwa yanzu kaga muna da ilimin mukka daban-daban muna da ilimin nahwu muna da ilimin sarfu muna da ilimin balagha muna da ilimin tafsiri muna da ilimin mustalah alhadith muna da ilimin hadisi muna da ilimin usul alfiqh muna da ilimin fiqh to waɗanga duk ilimin mukka muna da ilimin geografiya muna da ilimin tarihi in muna buƙatar jam'in su ya zamu yi kaga dole zamu ce ulum ina fata an fahimci ni to wannan kenan kaga zance mafi inganci haka ne ya kamata a ce za a ce ulum kadiba cikin tashihatul lughawiyya na wato al-sheikh Abdul Latif Shuwairi na kasar Libya ko kuma wato qararatul majma' abin nan an-nahwiyya wat-tasrifiyya na Khalid Al-Usaimi abu nabiyu sai mu gane cewa in an ce ulumul qur'an yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wani ilimi ne wanda yake kula da alqur'ani da ababen da suke da alaka da alqur'ani ta fuskar sabkarsa da kuma waɗansu abubuwa amma idan muka duba shi an ka ce ulumul qur'an a yaren larabci sai zaman to ya shafi duk ilimin da yake da alaka da alqur'ani kenan tafsiri yana daga cikin ulumul qur'an ilmul qira'at yana daga cikin ulumul qur'an shi kan shi wanga ilimin yana daga cikin ulumul qur'an kenan nan ya zaman to amni amma yan ka ce ulumul qur'an a matsayin sa na ulumul qur'an wato a matsayin alam to ilimin tafsiri za a fitar da shi sai dai zaman to za a yi bayanin yadda mutum zai tafsirin alqur'ani ban sani ba ko mun fahimci wannan mas'ala to dole yana da kyau ka mu bambanta tsakanin ulum domin wani lokaci sai zaman to bainahuma wato abin nan umumun wa khusus in an ce ulumul qur'an an fitar da tafsiri a matsayin wannan ilimi amma za a yi bayanin yadda ake tafsiri amma an kace ulumul qur'ani a matsayin sa a larabce to da ilimin tafsiri da ilmul qira'at da kuma shi kanshi ilimi na ulumul qur'ani duka sun shiga ciki ina fatan dalibai za su fahimci wannan
insha Allah
to abu na gaba sai al-makki wal madani in an ce al-makki qur'anin da ya sauka a makka asalin shi daga makkata na sai aka cire ta'un saboda in za a nisba zuwa ga sunan da yake da ta'un marbuta ciwarwa ake ba a ce makkatiyun ba kuma ba a ce madanatiyun ba sai an kace makkiyun za a cire ta'un ma'ana qur'anin da ya sauka a makka sawa'an sura ce gaba daya ko kuma waɗansu ayoyi kenan sura makkiya da ayoyi makkiya da sura madaniya da ayoyi madaniya to yana da kyau mai tafsirin alqur'ani ya san wannan ayoyin da suka sauka a makka da waɗanda suka sauka a madina surorin da suka sauka a makka da surorin da suka sauka a madina ina fata an fahimce ni to malamai suna da mazhaba guda uku wajen bayanin irin waɗannan ka'idodin an gane ko malamai suna da ka'ida uku game da al-makki wal madani wasu sun kalli lokaci shine duk ayoyin da suka sauka kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina makkiya suke kiran su duk ayoyin da suka sauka a madina bayan hijira to ko sun sauka a makka to su madaniya ne a wajen su waɗansu daga cikin malamai sai suka kalli wuri duk ayar da ta sabka a makka ko da gaban hijira ne ko da bayan hijira ne sunanta makkiya ayar da ta sauka a madina ko da bayan hijira ne an gane ko sunanta madaniya ban sani ba an fahimta kenan sun kalli lokaci wato wuri afwan waɗansu kuma sai suka kalli a'a duk abin da ya zo da ya ayyuhan nasu to makka ne ya ayyuhal ladhina amanu madina ne saboda makka kafirai suka fi yawa madina kuma masu imani suka fi yawa to amma malamai sun raunatar da ra'ayin da yake kallon cewa a ce ya ayyuhan nasu ana nufin makki ne domin mafi yawanci ne yake ya ayyuhan nasu a makki amma a madina ma ana samun wato ayoyin da sun zo da ya ayyuhan nas alhali kuma madina suka sauka misali a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun a baqara ne kuma baqara madaniya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan kaga ya ayyuhan nasu akace kuma wannan aya tana cikin suratul baqara farkon suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a kaga wannan kuma shi ma suratul nisa'i madaniya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalnā ilaykum nūran mubīnā cikin suratul nisa'i kuma madaniya ce sannan akwai surori wadanda ya ayyuhan nasu suka zo kamar suratul hujurat ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir madaniya ce suratul hujurat to kaga wannan yana da rauni
kenan wannan ra'ayi dai ba mai
malamai ba su dauke shi ba amma cewa a kalli kafin hijira ko bayan hijira lokaci ko wuri shine waɗansu malamai suka rinja yadda a kalli wato lokaci saboda duk qur'anin da ya sabka kafin hijira kenan idan an samu aya da ta sabka bayan hijira to nan za a gane wanda ya shafi da wanda aka shafi waɗansu suka ce a kalli wurin da dai aya ta sauka to malamai suka ce to wannan babu cin karo ma'ana ana iya hada wannan ga ra'ayuka ba laifi mu san inda aya ta sabka kuma mu san lokacin da ta sabka wannan bai hana mu san lokaci da wuri to kuma shine ra'ayin da ustadu doktor Musa'id al-Tayyar a cikin at-tahrir fi ulumil qur'an yattafi akansa wannan kuma fa'idar sa zai nuna maka cewa an kiyaye al-qur'ani da inda ya sabka musulmi sun bi diddigin littafin su ina fata an fahimci daga cikin fa'idodi ne suna da yawa wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan.
Amin wa iyyakum.
Tambaya ta biyu, ya ake gane dawabit ko da yake duk yana da alaka?
Na'am, dawabit kin ai sune mukai bayani ka'idodi kin sune dawabit ko alqawaid.
A tambaya ta biyu shine tambayar da muke ma'rifatul hadari was safari.
Ya an ce al-hadari shine Qur'anin da ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a gida musamman a Madina kenan. As-safari kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana akan balaguro ba a gida yake ba. To idan muka duba akwai ra'ayuka na malamai daban-daban kan wannan, amma dai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan balaguro aya ta sauka akwai ayoyi da dama. Kaga aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta sauka a hijjatul wada'. Hijjatul wada'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan balagurin domin ya fito daga Madina, duk da yake Madina garin su ce, wato Makka garin su ce, amma a wannan lokaci yayi hijira, ana dauka sa matsayin mai balaguro. To kaga kenan za a gane Qur'anin da ya sauka a Madina, ayoyi da dama sun sauka a Madina. In mun kalli suratu Ali Imran ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina gida, kenan wannan yake nuna cewa ita za a kirata wato al-hadari, ita ko al-yawma akmaltu lakum dinakum za a kirata as-safari, duk da yake ta sauka a cikin suratu wato al-maida. Sai a ce kenan suratul maida sashen ta wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan balaguro sunan sa as-safari. To kaga wannan shi ma duk tantance yadda ayoyin al-qur'ani ne suka sauka. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan.
Na'am, amin wa iyyakum.
Tambaya ta uku, malam, ya ake gane wannan aya da rana ta sauka ko kuma da daddare?
Wato shi suke kira al-layli da kuma an-nahari. Al-Qur'anin da ya sauka da daddare da wanda ya sauka, an gane ko? Wato da rana. Dama manzon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa anhunna ajma'in wa radiya an as-sahabati ajma'in wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawm ad-din. Take cewa a cikin hadisin Bukhari cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato yanzilu alaihi al-wahy fi al-yawm ash-shadid al-bard, a dare mai tsananin sanyi, kaga da daddare kenan. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, zaka ga wato yana yin wato zuha wa na gumi yana zuba akan goshin sa. Idan kaga ya nuna wani lokaci al-Qur'ani, lokacin sanyi ko lokacin zafi, amma anan ana nufin al-layli, ayoyin da suka sabka da daddare. Idan muka duba akwai hadisi na Anas dan Malik radiyallahu an, yana cikin sahih al-Bukhari, ayoyin al-qibla qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' falan walli innaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Da yawa daga cikin sahabbai ba su waɗannan ayoyin sun sabka ba, sai da aka samu wani mutum ya zo ya iske suna kallon al-qibla, suna kallon baitul maqdis, sai ya ce musu ayoyi sun sabka da daddare, an juyar da al-qibla ta koma mi, ta koma tana dubin wato Ka'aba. Daga nan sai suka juya suka ce kallon Ka'aba suka yi sallar su. Da wannan ne aka ce in mutum ya kuskuren al-qibla ya yi ijtihadi, to idan ya gane inda al-qibla take ba sai ya sake dawowa ba ya maida sallar, kawai zai ci gaba ne daga inda yake. Ina fata an fahimci ni. To kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa waɗannan ayoyin sun sabka da daddare. An-nahari kuma ayoyin da suke sabka da rana, wanda kuma suna da yawa. Ina fata an fahimci ni kenan, wannan ba a buƙatar dole sai an tsawaita bayani, don mafi yawancin ayoyin zaka ga akwai dalilan da suke nuna cewa da rana suka sauka. Ina fata an fahimci ni. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan.
Amin wa iyyakum.
Tambaya ta gaba shine ayoyi a hakika ne wannan aya ta sabka ne lokacin zahi ko kuma wannan aya ta sauka lokacin abun nan, lokacin sanyi?
Na'am, wannan shi ma wani abu ne wanda yake wato ana kira as-sayfi da ash-shita'i. As-sayfi kaga wanda ya sauka lokacin zafi, ash-shita'i wanda ya sauka lokacin sanyi ko hunturu. To kaga idan muka duba har yanzu akwai dalilan da suke nuna wannan. In mun duba akwai hadisi na Umar ibn al-Khattab wanda ya wato abin nan ya zo cikin sahih Muslim, yake cewa ban taba tambayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba irin abin da ya tambaye shi akan lokacin wato abin da ya shafi kalala, ma'ana ban fahimce ta da kyau ba. Yace kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kausa samin magana ba, kina saboda yawan mai tambaya da yake yi. Sai yace mishi wato ala takfika ayatu sayf, shin aya wadda take ta as-sayf wadda wato abin nan ayat lokacin zafi bata ishe ka ba, ta kalala? Ina fata an fahimci ni. To kaga wannan ya nuna cewa ashe ayatul kalala wadda a akhirun nisa, yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad, ta sabkani a lokacin zafi. To kuma waccan ta kalala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun, malama sunu ta lokacin ta saukani lokacin sanyi. Ina fata an fahimci ni. To kaga wannan ya nuna cikin alqur'ani akwai wanda ya sauka lokacin zafi, akwai wanda ya sauka lokacin sanyi. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan malam.
Wa iyyakum.
Sai tambaya ta gaba shine, ya ne game da alfirashi wa naumi
ya anci alfirashi sune ayoyin da suka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci akan lokacin shimfida annaumi wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin magagin bacci kaga alfirashi ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kan lulluba kaga ana lulluba ne don mi don ai bacci to kaga wanda ake kiransa alfirashi sannan kuma idan muka duba annaumi suna cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bacci ko abin da ya kama da haka ayoyi su zo su sauka a gare shi idan muka duba kaga ayoyin da suka zo a ƙarshen suratul Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab suka ce sun sauka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da daddare to kaga wadansu suna ganin cewa a wannan lokaci tana yiwa kamar yana cikin bacci ne aka tayar da shi aka masa wahayi ko kuma hadisi wanda yake nuna wato na abin da yake cikin sahih muslim wanda ke nuna cewa inna a'tainakal kautsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbai fa aghfa iqfa'an sai ya soke kansa to suna cewa soke kan nan da yake kamar dan bacci ya sace shi sai an ka sauka mishi da inna a'tainakal kautsar wasu suka ce a'a ya soke kan kan sani ya rufe idonsa saboda karfin wahayi to kaga dai wannan suna nuna maka cewa akwai wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci akan abin bacci akwai wanda kuma ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan shimfida firashi kin alfirashi daga alfirashi ne shine wato abin shimfida wato annaumi kuma daga annaumu ne shine bacci wannan kuma duk yana nuna yadda musulmi suka bi diddigin alqur'ani
gaskiya ke suna nuna muhimmancin da musulmai ke
ba ga littafin Allah
kenan komi dai ba su san su bari
gaskiya ne
wanda su gano addinin su ba addini ne ba wanda na wasa
gaskiya ne
jazakallahu khairan malam
wa iyyakum
to sai tambaya ta gaba cewa al-ardi was-samai
al-ardi
ake nuni da wannan ma
to al-ardu ita ce kasa as-sama'u ita ce sama to in za a nisba sai a ce al-ardi wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a kasa as-sama'i wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a sama to kaga wanga a ilimce ba kowa san da wannan ba
gaskiya
abin nan hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sahih muslim lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an bashi a ƙarshen suratul baqara amanar rasulu kuma Mi'rajin nan da aka yi ana a ina ana a sama kaga wannan yana cikin alqur'ani akwai wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yana a ina yana a sama al-ardi kuma wanda yana a ƙasa wanda shine mafi yawancin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana Makka ko Madina an sauka mishi da alqur'ani wanda yana da yawa in mun ka dibi iqra ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an sauka mishi da shi yana kogon Hira to kaga wannan al-ardi ne kuma ana iya kiransa al-jabali saboda kogo ne wato na dutse
Allah ya saka da
amin 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 amin
sai tambaya ta ga malam ya ake gane farkon abin da ya sauka kenan wace sura ce ko kuma ayat da ta fara sauka
na'am idan muka duba akwai ra'ayuka kusan za su kai guda uku na alqur'ani da ya fara sauka wasu suna ganin ko huduma fatiha ce wasu suna ganin ita ce ya ayyuhal mudaththir wasu suna ganin ya ayyuhal muzammil wasu suna ganin ita ce iqra amma zance mafi inganci fatiha idan muka duba a ba ita ce farkon sauka ba an gane ko to ya ayyuhal mudaththir da ya ayyuhal muzammil ba su ne farkon sauka ba zance mafi inganci shine ya ayyu wato iqra ita ce farkon sauka an gane ko in an doki wato akwai awwaliyya mutlaqa da akwai awwaliyya muqayyada in an ce farko yana yiwa farko gaba daya ko kuma farkon wani abu to idan farko ne gaba daya ita iqra ita ce farkon sauka ayoyi biyar na farko amma in muka ce to wasu suna cewa yoshi ne aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi yoshi ne ya zamanto manzo to aya ta farko da ta sabka da ya zama manzo ita ce iqra saboda ya zama annabi amma ba umurce shi da ya isar da sako ba amma sai ya ayyuhal mudaththir tazo ta ce qum fa anzir sai ya zamanto annabi manzo kenan sai ya zamanto farkon abin da ya sabka na annabta shine iqra kuma farkon abin da ya fara sauka a cikin alqur'ani iqra amma farkon abin da ya sauka game da risala na isar da sakon Allah shine qum fa anzir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir to shine akwai awwaliyya mutlaqa akwai awwaliyya muqayyada wanda ya kamata ɗan uwa su fahimci irin wannan da kyau domin yanzu wani bai ma yarda ko an ce mishi sai ya ce a zan ci awwaliyya mutlaqa da muqayyada ka je cikin ulumul qur'ani alhali ko cikin qur'ani ma akwai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce ka ce wa ana awwalul muslimin an gane ko qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin nini farkon musulmai to shine ko farkon musulmai annabi yusuf ya gabace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma musulmi ne yace rabbi qad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين كاغد يتي توفني مسلما الله ككشني إنا مسلمي الله ككشني إنا مسلمي تو كاغا يرونا النبي يوسف مسلمي دي كما يغباتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده سورا آيوي دي سكنون دكا النبا مسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين kaga wannan ta nuna annabi ibrahima muslimi ne da sauran annabawa annabi nuhu muslimi ne wa umirtu an akuna minal muslimin a cikin suratu wato yunus to kaga irin waɗannan ayoyin sun nuna cewa to ka annabi nuhu muslimi ne to ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an zo an ce ana awwalul muslimin sai a ce muqayyada ce ana awwalul muslimina fi ummati ko fi zamani ni ne farkon musulmai a cikin al'ummata ko kuma ni ne farkon musulmai wato abin nan a zamani na to wannan shine abin da ake nufi amma sai ga wasu ƴan uwa suna ce a babu wannan babu muqayyada babu kaza 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 Allah ya gane da mu
amin amin barakallahu khairan malam tambayar mu ta gaba malam ya ake gane ƙarshen menene ƙarshen abin da
ya sauka na alqur'ani to shi ma akwai maganganu masu yawa magana sun fi goma an gane ko nan ma akwai matsala to amma maganganun da suka fitowa a fili shine magana guda biyu waɗanda suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sauka waɗanda suka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun akwai kuma sura ayyuka waɗanda ba wannan ba to sai malamai suka ce ya za a yi al-jam'u bainal aqwal ka san yana daga cikin abin da ke batar da dalibai su bu san yadda ake hada na su shi ba sai aka ce aya ta ƙarshe wanda ta sabka mutlaqan wato ana nufin akhir ne wanda yake mutlaq shine cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah amma al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta ƙarshe wanda ta sauka da hukunci hukunci ta nuna addini ya cika
kenan bangaren hukunci hukunci
al-yawma akmaltu lakum dinakum
bangaren kuma ƙarshe abin da ya sabka
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to sauraron ra'ayuka da aka kawo in ka diba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan zaka ga ra'ayuka da dama ya za a yi da su sai aka ce a'a kowanne daga cikin sahabbai ayar da ya ji ƙarshe ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa tsammani ita ce ta ƙarshe kenan wannan tsammanin shi ne amma hakikatan bayan an yi bincike ga abin da ya tabbata to kuma me kake so bayan wannan Allah ya gane
jaye jaye na dena
ka san mutumin da bai san istilahi na mallamai ba kawai shi so shi kai dole sai ya nuna an yi kuskure wuri kaza koko ba a san kaza ba koko an zure wajen kaza ko abin da ya kama da haka maimakon ya kalli fuskar abin a ilimci ya za ya hada zancen gaba ɗaya sai shi nuna a'a sai ya kuskurantar da wani da wani da wani saboda shi in ba haka yayi ba bai nuna cewa ya fahimci karatun ba
kuma alhali bai da masaniya game da wannan ilimin
to ai da ma mallam
shi mai da al'amari wajen masana wannan
ilimin to da ma mallam ko ma kana da sani ba shike nuta ba za ka yi kuskure ba
shine gaskiya
ina fata an fahimce ni Allah ya shirye da mu
amin amin Allah ya saka da alheri
amin amin
mallam tambayar mu ta gaba ya ake gane sababin abin da ya sauka
sababin nuzul shine abin da ya sauka aya ta sauka mun ce sababin nuzul kala biyu ne dukkan ayoyin Qur'ani akwai sababi am wanda suka sauka mun kawo waɗannan ayoyi Allah ya saukar da Al-Qur'ani dan a karanta shi babu ayar da Allah ya saukar ba don a karanta ta ba sai an shafe ta Allah ya ce wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu kuma yace ya saukar da Al-Qur'ani dan a yi hukunci da shi inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah Allah ya saukar da Al-Qur'ani dan ayi tadabburin sa. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Allah ya saukar da Al-Qur'ani dan a fitar da mutane daga cikin duffan kafirci da shirka da zalunci da munafinci da fasikanci da kaba'irori zuwa ga hasken imani da ibada da dabi'o'i nagari da nafiloli. Wato kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Kenan Al-Qur'ani yana da sababi wanda ke cewa babu sababin nuzul Al-Qur'ani wannan kamar ya karantar da Al-Qur'ani ne bai sani ba. Tunda Allah ya ce ga dalilan da yasa saukar da shi kai ko ka ce babu dalilan to ka kareta
Allah
to ka gani to amma in muka zo as-sababul khas wani abu zai faru sai Allah ya saukar da aya ce ka ce kaza wannan shi ake kira sababul khas sai a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ga amsa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas kaga wannan aya ita tana da sababinta khas bayan cewa ko ta sabkani dan saboda ai aiki da ita an gane ko qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wata mata ta yi jayyar mijinta ayoyi sun sabka wannan as-sababul khas ake kiran sa to asbabun nuzul yana da kyau abu ne mai kyau wanda yake ya kamata a ce daliban ilimi sun san shi musamman akwai littattafan da suke bayani kan wannan kuma shi ba a fahimta sai ta hanyar riwaya sahabi ya ruwaito kuma addibi sanadin wannan riwaya kin ingantacce na sai a ce to sababin aya kaza wani da wani kuma wuri kaza ko lokaci kaza akwai littafai musamman littafin Imam Suyuti Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul akwai Asbabun Nuzul na Imam Al-Wahidi akwai Al-Ajab Al-Ujab na Ibn Hajar Al-Asqalani duk da yake cikin Baqara bai kammala shi ba ina ganin bakin nan ya tsaya har Allah ya masa rasuwa bai kammala shi ba sannan akwai kuma mausu'a babba wanda ta hadu Asbabun Nuzul masu yawa kuma tana da kyau domin akwai naqadi cikin ta wato shine al-isti'ab fi bayan al-asbab sannan wani malami yana ganin yayi sahihul musnad min asbab an-nuzul to kaga mutun ya fahimce su zai gane wanda inganta da wanda bai inganta ba haka ne kawai mutun zai zo ba yace asbabun nuzul sannan kuma wani lokaci farko suna yace asbabun nuzul aya kaza amma sai a iske cewa a suna nufin wato fadin ma'anar ayar yana shiga karkashin wani bayan nufin shine sababin ta mubashir ba don wadansu ba su fahimci wannan ba sai su ce an ce asbabun nuzul sun yawa amma sai in sun inganta wallahi ta'ala a'lam
kenan ba mutum ba zai zakkuwa wa dan abu ya mai dadi ce ga sababin aya
to tare da kai an ka saukar da Qur'anin kaga wai shi da zamu kamata mu tambaye ka gaba gare ka na aya ta sauka kaga kaga dole sai ka koma ga littafin farko
gaskiya
Allah ya gane
don amin amin Allah ya saka da alheri
ma amin akramakallah
tambaya ta gaba fima unzila min alqur'ani ala lisani ba'da sahaba
na'am wani sahabi wata magana sai ta dace da abinda alqur'ani ya sauka da shi wannan shi ma akwai shi kaga idan muka duba cikin sahihul bukhari sayyidina umar yake cewa ya fadi magana wadda ta dace da abinda Allah yake so wurare guda uku ina fata an fahimce ni ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu riƙi wurin ibrahim musalla ba mu yi sallah sai aya ta sauka wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ko wattakhadhu min maqami ibrahim musalla a wata riwaya riwaya ta imamu nafi da ibnu amir sun karanta wattakhadhu an gane ko kenan kuma sauraron qira'a ta jamhur wattakhidhu an ce sun riƙa sannan kuma sayyidina umar yake ba da labarin cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kai matanka hijabi domin mutun nagari da mummuna duka suna shiga akan su sai aya ta sabka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin a cikin suratul tahrim kuma ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kun hade masa kai Allah zai iya musanya mishi wasu wadanda ba ku ba sai Allah ya ce asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna ko an yubdilahu aw ta qira'a to kaga wannan sayyidina umar hadisi wato asalin ne cikin sahihul bukhari idan muka duba har yanzu a cikin sahihul muslim sayyidina umar yake cewa yayi muwafaqa da Allah a cikin wurare guda uku yake cewa a wajen lokacin da aka kama waɗanda ribabbin yaki a yakin Badar wasu sun bada shawara a kashe wasu sun bada shawara a sake su sayyidina Abubakar ya bada shawarar a kashe su sayyidina Abubakar ya bada shawarar a sake su a amshi fansa kuma ga waɗansu saboda a sami kuɗi waɗanda za a sai makamman yaki sannan kuma su koya ma ɗiyayen musulmi karatu saboda al'umma ba ta samun yanci akan jahilci abin da yasa yanzu muke tsoron na saru muke bauta musu ko mun ci ko mun so ta wata hanya ai saboda sun fi mu ilimin duniya ne da mun wadatu da su da waɗansu abubuwa ba su faru a ƙasashen mu ba to sai ce to waɗansu su koya ma ƴaƴan musulmi karatu waɗansu kuma amshi fansa
kage an ka dibi ra'ayin kamar gaskiya ke akwai haske
akai haske a cikin sa sayyidina Umar shi ko ce a ni abinda nake gani a kashe su saboda idan aka ji mun kama manyan Quraisha wanda kuma Makka a wannan lokaci ita ce ake jin tsoronta har mun kashe su za a ce waɗannan mutane sun yi karfi ba za a yi yakar su ba sai ra'ayin sayyidina Umar shi ne ya dace sai alqur'ani sabka da shi an gane ko mu ce shi an mafi dacewa yawa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard kaga hadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karkata ga ra'ayin sayyidina Abubakar Allah ya ce bai dace ga wani annabi ba ya riƙe ribabbin yaki hatta yuskhina fil ard har sai yayi kashi mai yawa a bayan ƙasa kina sai an ji tsoron sa amma sai Allah ya ce to ya yafi kaga shi ya sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka yi ta kuka suka ce in wannan inda bala'i ya sauka tun da Allah ya ce laula kitabu minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim in ba da wani littafi ya gabata daga wajen Allah ba da abin nan da kuka amsa da kun samu azaba mai girma aka ce to da azaban ta sabaka da sayyidina Umar din zai tsira
subhanallahi
ina fata an fahimci ni to kaga wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan da sayyidina Umar ya fada wannan asali ne cikin sahih muslim kuma qur'ani ya zo da shi ra'ayi na gaba sai ra'ayi na hijabi wannan shi ma cikin sahih muslim ya zo ina fata an fahimce ni an gane ko sai ra'ayi na wattakhidhu min maqami ibrahim musalla cewa a riki wurin ibrahim wurin sallah sai kuma riwaya ta sabka da haka to almuhimmu anan ukun da aka fada a cikin suratul baqara da ukun da aka fada a cikin wato abin riwaya ta imamul bukhari afwan da wanda anka fada cikin sahih muslim uku ne amma kuma akwai sabani cikin ra'ayi guda na cewa ma kana nabiyyin allan yakuna lahu asra kaga riwaya ta imam muslim ta kawo wannan riwaya ta Imam al-Bukhari bata kawo shi ba ita ko riwaya ta Imam al-Bukhari ta kawo canza mata asarubuhu in talaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna ita ko riwaya ta Imam Muslim bata kawo shi ba to kaga yanzu wanda ke kare ta hadisi to kajiya can an ce uku na an ce uku
sai a ce kaga daga nan sabani
za ga ne akwai matsala babu matsala da yace uku bai taba cewa cikin uku daina ba ma'ana nan ya zano wasu uku daga ciki tana yiwa daga bai ƙara wuyin fada wadansu kuma suka zo suka sauka sai ya zama to uku ne kenan ya zana uku nan ya zana uku nan babu matsala tunda bai ce su kadai na ne taba dacewa da ubangiji ba an gane ko yawa wallahi ta'ala alam
jazakallahu
an gane ko wani zai iya cewa kuma a ya za a yi a ce bawa ya fadi magana kuma cikin alqur'ani an zo da irin daidai da ita to kaga wannan ita ma matsala ce wanda yake ya kamata a duba ta a Allah ya yi mishi ilhama sai magana ta dace da wani abu sai Allah ya ce haka take innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun masu mulki inji Balqis duk da ke sunanta bai tabbata cewa alqur'ani ba cikin tarihi ake kawowa tace idan masu mulki suka shiga gari da yaki za su bata garin nan sannan kuma su mayar da masu daukaka kaskantattu malaman tafsiri suka ce wa kadhalika yaf'alun alwaw wal istinaf ba magana Balqis ta bace duk da ke wadansu sun ce magana Balqis ce wawul atfi ce amma wa kadhalika yaf'alun malaman suka ce alwaw wal istinaf Allah ce haka ne suke aikatawa ina fata an fahimci ni kina sai zama to magana bici to idan Allah ya gaskatar da Balqis kuma tana kafira a wannan lokaci dan bata musulunta ba dan bata zo wajen Sulaiman ba me zai hana Allah ya gaskatar da sayyidina Umar a matsayin sa na musulmi kuma babban sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wanda yake kokarin ya suka zuwa ga wannan ya fara suka zuwa ga alqur'ani
suka da alqur'ani kuma bai kalla
ba ya san matsayin sa ba sai mun yi bayani ba akar makalla
Allah ya sauke
amin amin
tambayan mu ta gaba malam ne ma ma takarrara nuzuli
ma takarrara nuzuluhu suna nufin kamar ayoyin da suka sabka a lokaci biyu wannan matsala akwai sabani misali a ce wannan ta sabka kuma ta sake sabka kamar Fatiha suna ganin ta sabka a Makka kuma ta sabka a Madina domin an sake zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ita yana Madina hayyace ki ce masahabbansa da suka ji wata ƙara wata kofa ce aka bude da ba ta bude ta ba an zo da Fatiha an gane ko sannan kuma an zo da akhawatim suratul baqara kenan sai zaman to Fatiha in mun dauki cewa a'a an sake zo mishi da ita ne to ba sauka ne ta sake ba amma su a tsarin su an sake zuwa da ita kenan kamar ta sake sauka mun fahimci wannan da kyau to shi yasa wadansu malamai suka ce a'a sabka guda ce yake yi amma ana iya sake zuwa da shi su ko daga suka ce a'a an sake zuwa da shi kamar ya sake sauka ne shi yasa sai mun to Fatiha kamar za ta yi sauka kamar biyu ta sabka a Makka ta sauka a Madina amma zancen da malamai suka firin jayas inda ta riga ta sabka babu zancen ta sake sauka sai dai a sake zuwa da ita ina fata an fahimci ni kenan Fatiha tana daga cikin ma takarrara nuzuluhu a ra'ayin wadancan malamai yawa wallahi ta'ala a'lam
jazakallahu khairan tambayan mu ta ga malam ma ta'akhara hukumuhu an nuzulihi wa ma ta'akhara an nuzulihi an hukumihi
to nan ma ta'akhara nuzuluhu ko
an nuzulihi
ma ta'akhara
hukumuhu
an nuzulihi wato abu ne zai sauka amma hukuncin sa ko tafassar shi bata bayyana ba sai daga baya sannan a gane bi ake son a ce da shi ina fata an fahimci kenan sabka ta riga yi hukuncin shi ya abku shine abinda ake nufi ya sabka amma hukuncin shi ba yanzu ba sai zuwa gaba kaga yana da kyau dalibi ilimi sai irin waɗannan bari mu ba da misalai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul qasas innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad daga cikin tafsirai wanda ya sauka maka da alqur'ani to lalle zai maido ka zuwa ga makoma suna nufin cewa kenan ya fita daga Makka Allah ya ce zai maido shi a Madina to hakikanin wannan fassara bata bayyana ba sai mi sai da an kai fathu Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Makka da yaki sannan yake nuna cewa lalle fassara ta bayyana kaga sabkar ta bayyana amma hukuncin ta bai bayyana ba sai a rayuwar mu fathu Makka misali na biyu kuma wanda malamai suke basuwa cewa aya ta sabka a cikin wato suratul ar-rum Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum arinjay rumawa fi adna al-ardi awri ma fi wato zurfi a cikin kasa wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun suku bayan arinjay su za su rinjaya kaga in ba dan da sun ka rinjaya ba ai an ce za su rinjaya amma daga bayi hukuncin shi ya bayyana misali a cikin suratul an'am Allah yake cewa sayaqulu alladhina ashraku da sannu waɗanda suka yi shirka za su ci kaga ba su ce ba amma a cikin suratul nahl sai ya ce wa qala alladhina ashraku mushrikai sun ci ina fata an fahimci misali daga ciki akwai aya a cikin suratul balad la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad kai zaka sauka wannan gari ko ko wa anta hillun bi hadha al balad za ahalatta maka yaki a wannan gari akwai fassarori da dama to amma kuma bata tabbata ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo fathu makka sannan anka halatta mishi garin makka
sannan sai fassarar
ta sai fassarar ta fito kumcin kuma ya tabbata idan muka duba kuma yanzu misali akwai aya a cikin suratul qamar سيهزم الجمع ويولون الدبر ذا واتو رنجاي الجمع جماعه سو da suke takama da ita ويولون الدبر za su bada baya su ruga da gudu ah sayyidina umar yace wallahi bai fahimci hakikanin wannan aya ba sai da an kai yakin badar
sannan
eh an ka kashe musu mutunsa bayan aka kama mutunsa bayan saura sun ka waci
sannan aya ta bayyana
sai bayyana hukuncin ta ya bayyana to shine wato mata akhara hukumuhu an nuzulihi to kishiyar sa kuma mata akhara
nuzulihi an hukumihi
ma ta'akhkhara nuzulihi an hukumihi wato wanda kuma shi ana aiki da shi amma kuma ba a saukar da aya ta sai daga baya
ana aiki da shi
kaga dan qur'ani nan zai samu matsala suratul maida makkiya ce ko madaniya
suratul maida madaniya
madaniya ce to duk cikin qur'ani babu aya arwalla sai cikin suratul maida ita kuma ce karshen abinda ya sauka da alqur'ani يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تو ينزو دوشي كرون دا أنكي أمكة دوشي كرون دا أنكي أمدينة سي يوم فتحوا مكة آية أرولا تسوكا شن دو صلاة دا أنكي دوبا أرولا ما
كم بيشاتي ماما تا أنكي
تو كاغني كم أنتي أي صلاة تون دا آيوي مكة سنجي بياني صلاة آيوي مدينة سنجي بياني أي صلاة in ka diba sallah ta zo a cikin surori makkiya wa wailul lil mushrikin alladhina wa tu la yu'minu bil wa la yu'tuna zakatuhum bil akhiratihim kafirun kaga ta yi bayani a bada zakka ina fata an fahimce ni sannan kuma abinda cikin suratul mu'minuna makkiya ce aidan can sallah qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un cikin suratul baqara baqara ta sabka ne kafin ma'ida tunda an ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ita ma'ida ita ce karshen abinda ya sauka na surori al-yawma akmaltu lakum dinakum to cikin ta dai akwai aya ta alwala shin yanzu duk shekarun da an kai makka shekara 13 da shekaru 9 da an kai kafin shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya balma suratul maida an nuna wannan ayata al-yawma akmaltu lakum dinakum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rayu bayan ta kwana 81 to yanzu bayan kwana 81 kafin kwana 81 da mutum manzo sallallahu alaihi wasallam an ka sabkar da ayar wallahi sai aka ce ayar wallahi kaga wanda bai sani ba bai bincike ba zai san irin wannan ba to Allah dai ya gane da mu to wannan shine abinda ake nufi da shi
to Allah ya saka
wallahu a'lam
Allah ya saka alheri
amin amin
to tambayin mu ta ga malam ma nazala mufarraqan wa ma nazala jam'an
ma nazala mufarraqan abinda ya sabka mufarraqan wato an rarrabe shi misali in muka dibi iqra ayoyi biyar na farko suka sauka iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam daga baya aka saukar da sauran sai zaman to ta sauka mufarraqan mufarraqan an rarrabe ta dama Allah ce qur'anan faraqanahu mun rarrabe shi wasu malamai suka ce mun rarrabe shi ta fuskar sauka shekara 23 wasu suka ce mun rarrabe shi ai mun rarrabe shi ta fuskar hukumcin kumshin shi mun yi bayanin su daki daki kuma dukkan fassarorin su ba wanda ta ci karo da juna an rarrabe shi ta fuskar sauka shi yasa kafiri suka ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida kaga wannan yake nuna cewa qur'ani bai sauka lokaci guda ba sannan an rarrabe shi ta fuskar bayani kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir babu wata fassara da ta ci karo da wata an rarrabe ayoyin sa to idan muka duba a karkashin wannan zamu gane cewa ita iqra tana daga cikin wanda ya sauka mufarraqan mujma'an kuma wanda ya sauka lokaci guda kama suratul baqara kama suratul an'am malamai suna ganin sun sauka ne a lokaci daya ko kuma tun daga farkon su zuwa karshen su galibi duka sun sauka a lokaci daya sai wadansu ayoyi yan kadan da su sauka ba a lokaci daya daga baya da suka sauka aka ce cikin wannan sura suke amma dai mafi yawancin ta ya sauka a wannan lokaci to shine ma nazala mufarraqan wa ma nazala jama'an wallahu a'lam
jazakallahu khairan malam
amin amin wa iyyakum
sai tambayar mu ta gaba ma nazala mushayyan wa ma nazala mufradan
ma nazala mushayyan wanda ya sauka an rake shi shayya shine ya rake shi suratul an'am da ta sauka ayoyi suna nuna cewa wato kusan mala'iki 70,000 suka zo tare da jibrilu ina fata an fahimce ni kina kaga wannan ya nuna cewa an sauka tare da waɗanda suka rako shi akwai wanda kuma jibrilu ɗaya zai zo da shi
ba tare da kowa
ba yanzu in muka dubi suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana nan ba an da akwai mala'iki wanda yazo tare da jibril ba cikin suratul najm yace thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha kinan nan ya nuna cewa fa awha jibril shi kadai ne to wani zai yace to kai kajiya cikin qur'ani an ce wasu ayoyi sun sabka tare da wasu mala'iku masu yawa ina fata mu ji ni ina dalili wannan yawa to babu matsala Allah ya ce mala'ikin da ke daukar rai gudana qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum sannan kuma wani lokaci ce mala'iku ne ke karban rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna kenan wani lokaci can ana nufin a'a shi mai daukar ran gudani amma yana tare da mutumin shi wani lokaci kuma ana nufin a'a shine shugaban ba sai an kawo su ba nan kuma wani lokaci a jibril zai zo shi kadai ka alqur'ani wani lokaci kuma Allah zai turo mala'iku kuma ganin dama Allah ne ina fata an fahimci
abu da abin shi
to shikenan wallahi
na rashin fahimta na dai kawai
a wannan gare ka ya kari
kwaraiku kai da kai ka sa kanka abin da ba a sa ka ba
ku baka da ilimi akan shi kuma baka son ka ladabta waɗanda Allah ya ba kaga an yi kai ladabi ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Allah ya muni tsari
amin amin ka zo mutum ya zo shi halakar da kansa kuma shi halakar da al'umma
Allah ke muni tsari
amin amin
Allah ke
Allah ya saka da alheri
ma. Amin amin.
Sai tambayar mu ta gaba ma unzila minhu ala ba'd al-anbiya wa ma lam yunzil minhu ala ahad.
Ma'ana cikin
Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ana nufin akwai wanda ma'anar shi tazo a cikin littafin farko. Shi yasa Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha lafi suhufi al-ula suhufi ibrahim musa lalle ma'anar wannan da aka saukar tana cikin littafin farko
ko Allah
ka gani ko shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce afara'aita alladhi tawalla wa ata qalilan wa akda a indahu ilmul ghaib fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukhra wanga alla taziru kin yazo cikin littahi ibrahima kuma cikin qur'ani yazo wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula
ko Allah
amma ba ana nuhin lafuzzan shi ba ma'anarsa domin da wannan ne wadan sai su ce to ai ya halatta ai sallah ba da alqur'ani bitun da an ce an sabkar da irin alqur'ani a cikin littafin farko wa innahu la fi zuburil awwalin shi qur'ani ya cikin littafin farko sai ce to kaga ni kina ana ai sallah da tarjuma sai aka ce a'a ma'ana abin da qur'ani ya sabkar shi akwai shi cikin wadancan amma lafazin na alqur'ani bai sabka ba a ciki shi yasa bai halatta ba ai sallah in ba da yaren larabci ba mun fahimci wannan da ke ko to bayan wannan to kaga wanda an sabkar da shi Allah ya fada to wanda ba a taba sabkar da shi ba ga wadansu annabawa misali in muka duba karshen suratul baqara da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su a cikin hadisi ibnu mas'ud yana cikin sahih muslim da karshen suratul baqara sai anka ce lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba a taba ba wani annabi ba gabanin ka irin waɗannan ko ta hanyar lafazi ko ta hanyar ma'ana ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi ma sanin sa yana da muhimmanci eh Allah ya taimake
mu amin ai shine an ma'anar wannan tambaya mallan saboda ka san shubuhi na mutane
wallahi mallan shubuhi na musamman turawa da kafirai da kuma waɗanda ba su yi bincike sosai ba daga cikin dalibai an gane ko sai ka iske abubuwa ba su san su ba kuma suna kokarin wato fada musu Allah kai mun tsari
amin amin Allah ya saka da alheri
amin amin
sai tambaya ta gaba kayfiyatu inzalihi
kayfiyatul inzal abubuwa ne daban-daban yadda aka saukar da alqur'ani amma a takaicen takaitawa alqur'ani an dauko shi daga lauhil mahfuz aka kawo shi saman duniya an gane ko duniya sannan aka ci gaba da saukar da shi kadan shekara 23 shine kayfiyatul inzal wadansu daga cikin malamai suka ce a'a cina cikin lauhil mahfuz ba a saukar da shi sama ta duniya ba an gane ko kai tsaye aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wasu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a za a saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz an gane ko na shekara guda zuwa ga saman duniya sannan a cigaba da saukar da shi in ya kare sannan a saki saukar da wani ko wani ya kalli wadansu abu wadanda suka ce an saukar da shi gaba ɗaya suka ce Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi to kenan ko tunda ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi ba tunda kalima ta anzala tana nufin an saukar da abu lokaci guda nazzala tana nufin an rarrabe shi shine asalin abin da sigar take nufi amma ana iya dauka wani a dora wurin wani kaje ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum sace nazzala alayka al-kitaba kaga ya saka maka littafi shekara 23 kaga nazzala tana nufin an rarrabe an gane ko nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min kaga wa anzala at-taurata wal injil ya saka da at-taurata da injil saboda su lokaci guda aka saukar da su
sabani al-qur'ani
sabani al-qur'ani shi yasa suka ce to al-qur'ani gaba dai ne wato da anka ce anzalnahu shi yasa ya an sabkar da shi gaba dai daga lauhil mahfuz zuwa samar duniya sama'ud dunya gaba daya sannan aka ci da saukar da shi wanda suka ce a'a shi alqur'ani na shekara guda ne ake saukarwa daga lauhil mahfuz zuwa samar duniya sai a cigaba da saukar da shi su ko sun kafa hujja da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim an saukar da shi a cikin lailatul qadri tunda ita ce lailatul mubaraka sai Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ta ne ake rarrabe al'amari na shekara guda sai ka ce to kenan na shekara guda ne aka saukar da shi
ah su abinda suka kafa da shi
yawa to amma zance mafi inganci idan muka dibi asar daga ibnu abbas sunan an saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa ga sama ta duniya gaba daya wanda a farakin akwai wani daga cikin majalla ta Kuwait majallatul shari'atul islamiyya ta Kuwait ya gabatar da asarakin kuma ya tahqiqin sun inganta sabani abin da wadansu malamai suke fada to kaga dan kayfiyatul inzalul qur'an kenan akwai kayfiya ko ta saukar da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ji qararawa wani lokaci mala'iki ya zo masa cikin sunar dan adam wani lokaci kuma mala'iki ya bayyana gare shi da surar da Allah ya halice shi wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa su biyu ne ya gane shi a cikin surar da Allah ya halice shi mala'ika jibril yana da fifike wato 600 ina fata an fahimci ni to almuhimu dai wadannan kayfiyatul inzal na manzo sallallahu alaihi wasallam da kayfiyatul inzal na alqur'ani wanda daga lauhil mahfuz zuwa ga sama ta duniya zuwa ga duniya wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
amin wa iyyakum
tambaya ta ga malan ma'rifatu asma'ihi wa asma'i suwari
madalla asma'ul qur'an sunayen alqur'ani malamai sun ce qur'ani yana da sunaye guda biyar kaga ana kiransa alkitab dan Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi sannan ana kiransa alfurqan dan yace tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira ana kiransa adh-dhikr dhalika natluhu alayka min alayati wadh-dhikr alhakim sannan ana kiransa at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin sannan ana kiransa alquran innahu laquranun karim fi kitabin maknun sifofinsa kuma kala biyu ne akwai sifofi masu yawa na alquran wadanda qurani yazo da su imam suyuti ma ya kawo su a cikin al-itqal fi ulum alquran sifofi na alquran kaga ana kiran alqur'ani huda hudan lilmuttaqin mai shiryarwa ne ko ta hanyar sa ake samun shiriya ko abinda ake shiryarwa ne da shi sannan qur'ani haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hujja ce kuma haske ne ina fata an fice ni kuma bayyananne yake wato tilka ayatul kitab almubin da sauransu kuma aziz wa innahu likitabun aziz la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid to akwai sifofin da kuma istinbatin su ake yi kamar yanzu an mu ce qur'ani mu'jiza ne duk cikin qur'ani babu inda Allah ya ce qur'ani mu'jiza ne amma saboda ya kalubalanci duniya kuma sun kasa kawo shi sai an ka gane cewa mu'jiza ne to wannan sifa ce ana iya bada labari da ita amma ba a tabbatar da ita matsayin sifa tauqifiyya don alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma tana da alaka da Allah ba a yi ma Allah sifa ko suna sai wanda an ka samu cikin nassi sai zaman to min babil ikhbar ne ake bada wannan ina fata an fahimci ni shi yasa ma ina ganin basair da tamyiz na abin nan Fairuz Abadi in ban manta ba ya fitar da sifofi kusan guda 100 ko 1000 na alqur'ani wanda ke so sai koma a chat an gane ko to suwarihi kuma surorin alqur'ani zaka iske surorin alqur'ani suna da sunaye kuma suna da sifofi ina fata an fahimci duk da ke an yi sabani sai ka iske su sunayen alqur'ani surorin qur'ani da waya ka samu surar da take he da suna kamar yanzu a ce suna biyu amma galibi duka sifofi ne amma sai ai ta sa su kaga yanzu al-baqara sunanta suratul baqara amma ana iya samun wasu asar da za a iske ko cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cikin abin nan wadanda sun ka inganta ko cikin maganganun sahabbai sun sanya wata sura wani sura wata sifa matsayin sifa take ina fata an fahimci ni suratul baqara sunanta suratul baqara suratul fatiha sunanta suratul fatiha suratul ikhlas sunanta suratul ikhlas amma akwai surun da ada sura biyu misali suratul ghafir ana kiranta suratul ghafir ana kiranta suratul mu'min domin an ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna can kuma an ce ghafiriz dhanbi sai ya zama to suna biyu gare ta suratul qital ana ce mata suratul muhammad domin an ce wa amanu bima nuzila ala muhammad sannan an ka ce ra'ait wato wa yaqulu alladhina amanu law nuzilat sura fa idha unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital to amma mafi yawancin surori suna da suna guda kuma suna da sifofi daban-daban to kaga wannan sanin su zai taimaka maka game da sanin alqur'ani da kuma ilimin alqur'ani ina fata an fahimci ni har malamai suke cewa sura biyu a cikin su ba a samu wato abin nan ba a samu kalimar da ta zo cikin su wato ba a samu kalimar da ta zo cikin su ba an ka samu sura da su suratul fatiha tun farkon ta karshe babu fatiha suratul ikhlas tun farkon ta karshe babu ikhlas kalimata ikhlas amma ma'anar su an ka kalla ita wacce saboda ita ake bude alqur'ani in za a fara karatu ita kuwa can saboda ta kumshi ikhlasi da tauhidi sai aka sanya mata suna suratul ikhlas sauran surori kuma sai ka iske kowace akwai kalmar da ta sa aka sanya mata suna da wannan suna ina fata an fahimce ni suratul baqara wa itqala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara suratul ali imran inna allaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin suratul ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati suratul nahl wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibal buyuta suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun gashi nan dai
kowace dai zaka gani
yawanci
wadanga amma su wadance ne kai ga su an ambace su amma dai babu ambaton su amma an sanya musu
yawa masha Allah wallahu ta'ala alam
jazakallahu khairan
amin amin wa iyyakum
wannan tambayar mu ta gaba shine jam'uhu wa tartibuhu
to jam'uhu ana nufin hada alqur'ani an hada alqur'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun shina raye aka bada alqur'anin a gidan Hafsa sannan an yi jam'u na biyu zamanin sayyidina Uthman shine lokacin da aka buƙaci a kawo shi alqur'anin sai sayyidina Uthman yasa aka hada alqur'ani shi yasa akwai jam'i na farko akwai jam'i na biyu ina fata an fahimce ni tartibin sa kuma da ba mun faɗi wasu malamai da mun kai bazance ilmul munasabat sun ce tartibin alqur'anin ayoyin sa daga manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shi yake cewa a sa aya kaza cikin sura kaza amma tartibin surori an yi sabani kuma zance mafi inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ko bai faɗa musu ba a cikin karatun da yake yi suka gane wannan sura tana zuwa bayan wannan ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi ma abu ne wanda yake da muhimmanci ya kamata a ce daliban ilimi sun fahimce shi wallahu ta'ala alam
jazakallahu khairan malam malam mu a tambaya menene adadi na surorin alqur'ani da kuma adadin ayoyin shi da adadin kalmomin shi da adadin haruffan shi
to wanda tambaya ta mai girma
to
eh gaskiya ba komai adadin surorin alqur'ani sura 114 ne
Allahu akbar
adadin ayoyin alqur'ani akwai riwayoyi daban-daban duk da yake ko an samu sabani wajen adadin ayoyi babu matsala ba a samu adadin sabani wajen kalima sai dai wani yana ganin kama wato wuri kaza aya ne wuri kaza ba aya bane wanda kuma akwai bincike da muke gabatarwa akan wannan in Allah ya maida ni anyami insha Allah muna son mu gabatar da su gaba daya eh in Allah ya taimake mu ya bamu iko
Allah ya taimaka
mu almuhimmu dai adadi wanda aka fi aiki da shi aiki adadi na mutanen Kufa shine alqur'ani yana da aya 6000 an gane ko da 236 akwai wadansu riwayoyi wancan in muka zo kusan guda 7 duka zamu kawo su da izinin Allah na'am sai adadin kalmomin alqur'ani kalma 77 ne wato da 439 na'am sai adadin harufa na alqur'ani to shi akwai sabani saboda wasu suna sawa da basmaloli wadansu kuma ba su sawa da basmaloli ina fata an fahimci in ba a sa da basmaloli ba kenan muna da harafi 322,607 an gane ko idan muka duba kuma abin nan da 604 idan muka duba in an sa basmaloli tunda basmala ta suratul fatiha an yi sabani kanta da basmala an sa basmala ta suratul fatiha an sa basmala ta cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kenan 300 da 22,604 idan muka duba kuma akwai wanda suka kara da basmala zaka samu 323,671 wannan shine adadin harufa alqur'ani wallahu a'lam
jazakallahu
khairan amin amin
tambaya ta gaba sani huffazun alqur'ani da kuma ruwayati
to huffaz wanda suka haddace alqur'ani an faɗi sahabban da suka haddace alqur'ani irin su khulafa'ur rashidun irin su abdullah ibn mas'ud sura ina su abdullah ibn abbas ubay ibn ka'ab da sauran sahabban da suka haddace alqur'ani an gane ko to riwayatihi kuma riwayoyin alqur'ani wanda muna da riwaya guda 10 wanda suka inganta mun yi bayani akan ilmul qira'at kansu za mu jero su a gurguje saboda hali na lokaci qira'a ta farko ita ce qira'a ta imamu nafi' wanda kuma imamu qalun da imamu warshi suka yi riwaya gare shi qira'a ta biyu sai qira'a ta ibnu kathir wanda suka yi riwaya gare shi imamu al-bazzi da imamu qumbul riwaya ta uku sai riwaya ta abu amr ibn al-ala wanda suka yi riwaya gare shi imamu susi da imamu duri riwaya ta hudu sai riwaya wato ta ibnu amir an gane ko wanda suka yi riwaya gare shi hisham da abdullahi ibn zakwan riwaya ta biyar sai riwaya ta imamu asim wanda suka yi riwaya gare shi hafs da imamu shu'ba riwaya ta shidda sai imamu riwaya ta hamza wanda suka yi riwaya gare shi da khalaf da khallat riwaya ta bakwai sai riwaya ta imamu al-kisa'i an-nahwi kuma al-qari' al-muqri wanda suka yi riwaya gare shi wato abul harith da kuma imamu duri ina fata an fahimce ni sai riwaya ta bakwai ta takwas afwan riwaya ta imamu abu ja'far da ibn wardan da ibn jammaz su suka yi riwaya gare shi sai riwaya wato tatara an gane ku riwaya ta tarako wato riwaya ta Imam Yaqub an gane ko Ruwais da Rauh su suka yi riwaya gare shi sai riwaya ta goma riwaya ta Khalaf al-Ashir da Ishaq da Idris su suka yi riwaya gare shi waɗannan su ne riwayoyi ingantattu mutawatirai an gane ko kenan wannan bai hana akwai waɗanda ba su inganta ba misali daga cikin riwayoyi al-Qur'ani ko waɗanda an daina karantawa ne da su saboda Allah ya shafe su amma dai waɗanda riwayoyi su ne riwaya guda goma akwai al-Qira'at al-Ashra as-Sughra su ne waɗanda goma waɗanda ake ce ma kanana ma'ana an ce musu kanana saboda hanyoyin su ba su da yawa ba wai akwai qira'a karama ba da babba ina fata an fahimce ni wanda kuma cikin Imam Shatibi ya kawo bakwai Imam Ibn al-Jazari ya kawo guda uku a cikin Ad-Durr al-Mudhi'a sannan cikin Tayyibatul Nashr da An-Nashr fil Qira'at al-Ashr ya kawo al-Qira'at al-Ashra al-Kubra ina fata an fahimce ni to waɗannan su ne riwayoyin Qur'ani wanda zaka iske cikin tafsiri ma suna amfanin ka kasan bambanci tsakanin wannan qira'a da wannan qira'a da ma'anar wannan qira'a da wannan qira'a da yadda za a hada wannan qira'a da wannan qira'a amma idan baka sani ba kullun sai ka tai akan qira'a guda kaga kuma wannan abu ne wanda yake yana da wahala Allah dai ya taimake mu
amin amin ma'rifat al-ali wan-nazil min asanid min asanidihi
shi al-qur'ani riwayarsa akwai sanadul ali wanda babu nisa tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga sahabban da sun karbi qur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam da an ce wani sai ce na karbo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sanadin shi yana da girma to kullun duniya tana ƙara nisa ne sanadi na ƙara yin nisa domin yanzu kaga wani mutum guda ne tsakanin shi da manzo wani mutum biyu wani mutum uku wani mutum hudu wani mutum 20 wani mutum 100 to haka ne kuma za a yi al-ali wanda yayi sama wanda zaka iske mafi yawanci tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu nisa an-nazil kuma wanda ya sabko sai ka iske akwai mutane masu yawa to wani lokacin ta fuskar saboda da zamani yayi nisa to shi yasa kaga cikin qur'ani ba akwai wannan sabani wanda suka ce cikin hadisi an ce al-ali wan-nazil wai kaji sanadin shi ya daukaka wanga kuma yayi kasa a ana nufin yanzu sahabin da ya ce ya rawaito hadisi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kama wanda ya ce ya amshi qur'ani ne ga bakin sa sanadin sa ali ne wanda kuma lokaci yayi nisa kaga sai ya zamanto sanadin sa ya zamanto an-nazil wanda cikin ilmul qira'at da kuma cikin ilmin hadisi abu ne mai muhimmanci sanadin wato qira'a wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan mala
na'am
ma'rifatu al-mutawatir wal mashhur wal ahad wal shadh wal mawdu' wal mutadarris
wanda
yake yayyawa
to babu komai mu fara da guda
eh to ma'rifatu al-mutawatir
mutawatir wanda shine tawatiri adadi mai yawa ya karbo shi ga manzo akai ta karbo wa aka kawo yau su dai waɗannan qira'o'i guda goma da muka faɗa qira'o'i ne mutawatirai ba shakka a cikin su ko wace ana karanta da ita cikin sallah
na'am wal mashhur
al-mashhur wanda ya shahara amma kuma bai zamanto mutawatiri ba mutum guda na ya ruwaito shi ko biyu to shi wannan ba a karanta sallah da shi amma ana amfani da shi cikin ilimin tafsiri da ilmu da wato ulumul qur'an
na'am wal ahad
al-ahad wanda mutum guda na ya ruwaito shi wannan kuma shi kuma daga ahad ne domin mashhur wanda ya shahara tun daga mutum biyu ko abin da ya kamata haka amma qur'ani wanda mutum 40 suka amso ga mutum 40 ko dubu suka amso ga dubu to kaga wannan mutawatiri ne amma mashhur wanda ya shahara ne kamar mutum biyu ko uku kaga wannan ba za a saka shi a cikin su ba ina fata an fahimce ni an gane ko to shi kuma ahad wanda mutum guda ne ya ruwaito shi an gane ko to yana da kyau mutane su fahimci wannan saboda cikin ilmin qira'at zaka iske sanadin shi yana da bambanci da waɗansu abubuwa
na'am washadh
ashadh wanda kuma shadhun ne wanda yake shadh shine wanda yake kamar ya kadaita sai ka iske qira'a ce wadda bata inganta ba dama qira'a tana da sanadi guda uku fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi inji ibn al-jazri yana fadin dalilan da suke sa ana karbar qira'a fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan wa mahma yahtallu shartun wa turuknun fa ataqid shudhuhu law annahu fi as-sab'a qulu annahu fi as-sab'a fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi ya zamanto qira'an nan a cikin ilimin nahwu an san fuskar ta don nahwu shine larabcin idan aka ce wannan qira'a ba ta da nahwu ba a irabin ta to ba qira'a bace to in an samu qira'a sai a samu wa kana lirrasm ihtimalan yahwi ya zamanto kuma rubutun da Usman ya yi Qur'anin ne guda 6 ko guda 7 to tana daukar su qira'a ta Malik yawmiddin da Malik yawmiddin da suka zo sai ba su rubuta da alif ba amma rubutun in ka zo da kasa alif Malik yawmiddin da Malik yawmiddin sun tabbata kine zamanto rubutun Usman yana daukar ta wa sahha isnadan kuma sanadin ta inganta wasu malamai suka ce to ne zaman to mutawatiri yake nufi wasu suka ce a sahha isnadan kawai ya kawo shi ya inganta amma bai kawo mutawatiri ba kinan ya kamata a ce mantuwa ce yayi a nan to in an ka samu ɗaya daga cikin waɗannan kira'a bata cika wannan rukuni ba yace wa mahma yahtallu ruknun in an ka samu rukuni guda bai cika ba ko biyu fa taqid shudhuhu to ka dauke ta kira'a ce shadza law annahu fi sab'a ko da yazo cikin qira'atu sab'a duk da yake cikin qira'atu sab'a ba a samu wannan ba to wannan shine bayani dai akan abin da ya shafi qira'o'i wanda yake shadza da mutawatir da kuma ahad abin da ya kama da haka
dawwa
mawdu'u kuma wanda qira'a ce aka so a sanya ta ta zamanto qira'a kuma ba qira'a ba sai ayi ƙarya ba ta da sanadi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta daga sanadi daga sahabbai kawai wani mutum ya ce qira'a ta abincika babu to ta zamanto mawdu'a kamar yadda cikin hadisi ana samun mawdu'i to ita ma cikin qira'a ana samun wato al-mawdu'a
kamar yadda cikin hadisi ana samun
yawwa
sai mundarij
yawwa mudraj shine wanda an ka jeho kamar littattafan al-qur'ani na hadisi na farko zaka iske sahabbai da suka rubuta al-qur'ani lokacin suna sa fassara fasiyamu shahraini to sai ka iske a wata qira'a an samu mutatabi'aini kuma can cikin qira'a mutawatira babu shi an gari ko fasiyamu shahraini mutatabi'aini taubatan min Allah a cikin suratu wato al-nisa amma cikin wadan sura ne sai ka ji an ce fasiyamu shahraini an gane to an ka ce za a yi azumin wata biyu amma ba a kama mutatabi'atin ba shi sai kashi mutatabi'atin a riwayat Abdullah ibn Mas'ud da suke cewa to sai an ka ce wannan mudraj ne fassara ce ya kawo ta cikin hadisi ma zaka ga akwai shi ka gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Aisha babu bada ilwahi sai tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayatahannasu fihi to yatahannasu yana yin ibada a cikin kogon Hira sai aka zo aka ce wa huwa ta'abbudul layali zawatul adad shine ibada da bauta a cikin wadansu kwanaki masu adadi to kaga wannan fassara ce tarawi sai an kira shi mudraj shi yasa ma akwai shi cikin Qur'ani kuma akwai shi cikin mi akwai shi cikin hadisi shine yan Qur'ani sun ce wai ka cikin Qur'ani an kawo riwaya ta wane wanda bata inganta ba a fassara ce ya kawo ba ƙari bane a cikin Al-Qur'ani ibnu imamul bayquni a cikin bayquniya da yazo kan mudraj sai ya ce wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd الفاظ روات اتصلت والمدرجات ابن اكي كرا مدرج كنا المدرجات في الحديث اما اتكن علم الحديث ما اتت وند تزو من بعض الفاظ روات اتصلت ساشي نين لفظ ما سروا يا سيشي كتكن حديثي اكتا سمانا حديثي با حديثي بني تو ما تكن قرآن شما فسرة تيتا صحابي كو تابعي ود با قرآن بتي اما يازور اتسي زمن تو مدرج في علم القراءات
فهنت الشتا شي
انا دا كيو متن يفهم تيونا انبا فهم تيونا مبضا اي بانا اكرمك الله انا قد اللوكة تي
ana ya kamata mu dakata mu je hutu na rabin lokaci insha Allah nan da minti 10 bi iznillahi ta'ala za mu zo mu ci gaba insha Allah ta'ala assalamu alaikum